Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Binta Sulemaniyar ce tare da Mahmud Lalu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba, 13 ga watan Yuli. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Mahmud ba mukanin labarai.
Jami'ai daga Russia, Ukraine, Turkiya da Majalisar Dinkin Duniya na shirin yin wata ganawa a yau Laraba a Istanbul kan rikicin Ukraine. Shugaban Amurka Joe Biden ya isa Isra'ila a yau Laraba a wata ziyarar aiki da ya fara a yankin Gabas Tsakiya. Kakakin Majalisar Dokokin Sri Lanka ya ce shugaba Rajapaksa ya mika ayyukansa ga Prime Minister kasar gabanin ya tsere zuwa kasar Maldives.
Kanin labaran duniya kenan. To a cikin shirin na yanzu za ku ji cewa cibiyar nazari da binciken hanyoyin yaki da canjin yanayi a Afrika ta Yamma a takaice WASCA ta fara gudanar da wani taro na kwana biyu a yau Laraba a birnin Yamai da nufin ƙara kaimi wajen yaki da illolin sauyin yanayi a yammacin Afrika.
Kuma a wajen fannin canjin yanayi za a rage amfani da abin da ake cewa gawayi da fetur domin a samu kusan lantarki. Abubuwa ne na zamani su kamar iska, kamar ruwa, ana amfani da su domin a samu wutar lantarki.
Za kuma ku ji cewa gwamnatin kasar Amurka ta ba da sanarwar za ta tallafa wa kasar Ghana don sabunta tsarin shari'arta wanda ya hada da tsarin bin diddigin laifuka da sauran sauye-sauyen shari'a. Sannan kuma muna tafi da shirin Arewa a yau wanda Nasir Adamu Al-Hikaya ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu ga Mahmud da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Jami'ai daga Russia, Ukraine, Turkiya da Majalisar Dinkin Duniya na shirin yin wata ganawa a yau Laraba a Istanbul babban birnin kasar Turkiya. Wannan ganawa za ta mai da hankali ne wajen ganin an maido da safara hatsin alkama daga tashoshin jiragen ruwa da ke Bahar al-Aswad. Mamai da Russia ta yi wa Ukraine ta haifar da tsaiko a tashoshin jiragen ruwan kasar ta Ukraine. Lamarin da ya sa farashin hatsi, man girki, man fetur da takin zamani suka cilla sama. Turkiya da Majalisar Dinkin Duniya suna aiki tare wajen ganin an cimma matsaya don a shawo kan wannan matsala. Ita dai Russia ta nuna fargaba kan kada a yi amfani da jiragen ruwan wajen shigar da makamai cikin Ukraine, inda ta yi kira da a tabbata an caje dukkan jiragen ruwan da za su shiga yankin. Ukraine ta ce ba za ta lamunci Russia ta rika yi mata barazana a yankinta da ke gefen gabar tekun Bahar al-Aswad din ba. Shugaban Amurka Joe Biden ya isa Isra'ila a yau Laraba a wata ziyarar aiki da ya fara a yankin Gabas Tsakiya. Ana sa ran shugaba Biden zai yada zango a gabar yamma da kogin Jordan da Saudi Arabia. Yayin ziyarar ana fatan shugaban na Amurka zai nemi ganin ana ƙara damawa da Isra'ila a yankin. Ya kuma yi kira ga kasashen yankin Gulf da su ƙara haƙo man fetur don a magance matsalar karancin sa da ake fuskanta a kasuwar duniya, tare da nuna cewa Amurka bata manta da yankin ba, duk da cewa hankalinta yanzu ya fi karkata akan Ukraine da abokiyar gogayyarta China. Wannan ziyarar na tattare da sarkakkiya ga Biden wanda masu fafutuka da mambobin jam'iyyarsa ke suka kan yadda yake kokarin daidaita hulɗa da masarautar ta Saudiya wacce a da yake yawan suka. Yayin wannan ziyara ana sa ran Biden zai tattauna da Prime Minister Isra'ila da shugaban yan adawa Benjamin Netanyahu don tattauna batutuwan tsaro da suka shafi Isra'ila.
Nan ba da jimawa ba Mahmud zai kawo mana ƙarshen labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, cibiyar nazari da binciken hanyoyin yaki da canjin yanayi a Afirka ta Yamma wato WASCA ta fara gudanar da wani taro na kwana biyu a yau Laraba a birnin Yamai da nufin ƙara kaimi wajen yaki da illolin sauyin yanayi a yammacin Afirka. Za a fara ne da duba ayyukan cibiyar ta WASCA na tsawon shekaru 10 da kuma tattaunawa akan sabbin hanyoyin shawo kan illolin sauyin yanayi a kasashen na yammacin Afirka. Ga ƙarin bayani daga wakilin murya Amurka, Sulemu Mini Barma, ya halarci taron a birnin Yamai.
Taron wanda za a shafe kwanaki biyu ana gudanarwa zai fara ne da yin bitar ayyukan cibiyar ta waskal na tsawon shekaru goma, wato daga kafuwarta ka Oyau, kafin daga bisani mahalartan su tantauna akan sabbin hanyoyin da za su kullowa illolin sauyin yanayi a yammacin Afirka. Professor Harisu Muhammad shine shugaban kwamitin gudanarwar cibiyar waskal reshen Niger.
Dan mun yi zaman lome mun ka tantauna abubuwa wannan abubuwa da sun ka tantauna bisa kan tantunde a jara abu a soya abu sai ta sun ka auta ga Conseil d'administration kin babban hukuma da ya kamata ya doka abin da ya kamata don da su aiki da wadannan abubuwa da sun ka kikoyi can lome sai kamata yau mudiba
cibiyar mai kunshe da kasashe 11 na yankin Afirka ta yamma na aiki kafada da kafada da jami'o'in gwamnatocin waɗannan ƙasashe ta hanyar rarrasanta da nufin shigar da matasa ga dangadan cikin yaƙi da canjin yanayi. Har ila yau ga Professor Hasiru.
Kowane ƙasa na da makaranta guda na doctorate da koko na master. Master biyu ne na makarantar ga sauran suna doctorate na masu ji na yan doctor. To Najeriya da har da biyu, har da lokal biyu. Duk abin da ya kamata bisa kan sauyin yanayi kuma su kwantanta ma gwamnatinsu abinda ya kamata gwamnati yi.
Hakan ya sa gwamnan ɗaliban da ke karantar kimiyyar yanayi da dubarun tunkarar illolin canjin yanayi ke halartar wannan taro ganin yadda tuni suka fara bullo da wasu hikimomin kare muhalli daga gurɓata, wato fasahar samar da makamashi ta hanyar ruwa ko itace wanda ake kira hydrogen verre. Kamar yadda za a ji ƙarin bayani daga bakin Hassan Ibrahim Tanimun, ɗalibi a cibiyar waskar da ke jami'ar Abdul Muni.
Lalle wannan hydrogen verre da kuke gani abu ne mai haɗi sosai, ana ma iya za a maida shi a abin da ake cewa angre, takin zamani kenan. Wannan kuma zai amfani manoma kuma a wajen fannin canjin yanayi za a rage amfani da abin da ake cewa gawayi da petrol domin a samu kusan lantarki. Abubuwa ne na zamani kamar iska, kamar ruwa, ana amfani da su domin a samu wutar lantarki.
Yaƙi da illolin canjin yanayi wani abu ne da a yau ya kamata matasan Afirka su mai da hankali a kansa saboda yadda abin ke ƙara zamewa wannan nahiya alƙaƙai. In ji Ruwamba Prefina, wata ɗalibar jami'ar Burkina Faso.
Les Africains sont les gens qui polluent le moins, mais nous sommes les gens les plus affectés.
Tace Afirkawa mu ne baya wajen aikata abubuwan da ke gurɓata muhalli, amma kuma mun fi kowa ɗanɗana kuɗar wannan matsala. Saboda haka ya kamata mu ɗauki wannan al'amari da muhimmanci, mu tunkare shi babu kama hannun yaro. Dalili kenan muke kiran gwamnatocin ƙasashen mu su bamu goyon baya, su tallafa mana, domin akwai sabbin dubarun yaƙi da canjin yanayi. Kasar Jamus ce ke ɗaukar ɗawainiyar kuɗaɗen tafiyar da cibiyar waskal a dukkan ƙasashen 11 mambobinta. To amma duk da haka taron na ya mai wata dama ce da mahalartan za su yi amfani da ita don tayar da gwamnatocinsu daga barci akan maganar biyan kuɗaɗen tarbacen da ya kamata kowace ƙasa ta zuba a duk shekara. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To madalla an gaishe ka Sule Mumuni Barma da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga mamu da ƙarshen labaran duniya.
Hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a yau Laraba cewa kusan kashi biyu cikin uku na 'yan gudun hijirar da suka tsere daga Ukraine tun bayan mamayar da Rasha ta yi wa ƙasar a ƙarshen watan Fabrairu sun ce sun gwammace su ci gaba da zama a ƙasashen da suka ba su mafaka cikin watanni masu zuwa. Sai dai kashi 16 cikin waɗanda suka tsere daga ƙasar sun ce suna da burin ganin sun koma ƙasarsu ta Ukraine, yayin da kashi 9 suka ce sun gwammace su koma wata ƙasar, sannan kashi 10 cikin 100 suka ce ba su yanke shawara ba. Hukumar ta UNHCR ta fitar da waɗannan alƙalma ne a wani rahoto da ta haɗa daga hirarraki da ta yi da 'yan gudun hijira da suka tsere zuwa ƙasashen Jamhuriyar Czech, Hungary, Moldova, Poland, Romania da kuma Slovakia. Kusan rabin waɗanda suka ba da amsa sun ce sun tsere daga Ukraine ne a watan Maris, yayin da kashi 82 cikin 100 na 'yan gudun hijirar suka ce sun rabu da aƙalla mutum ɗaya daga cikin iyalansu. Wata jarida da ake wallafawa a kudu maso gabashin jihar Texas da ke nan Amurka ta wallafa wani bidiyo da na'urar ɗaukan hoto ta naɗa, yayin da 'yan sanda suka kai ɗauki a harin bindiga da aka kai a wata makarantar firamare a watan Mayu, wanda ya sanadin mutuwar yara 19 da malamai biyu. Jaridar mai suna Austin American Statesman ta wallafa hoton bidiyon ne a ranar Talata a shafinta na yanar gizo, wanda an riga an cire wasu sassan sa ya kuma nuna dan bandigar mai suna Salvador Ramos a lokacin da motar da yake ciki ta bigi ginin makarantar a ranar 24 ga watan Mayu inda daga bisani aka ganshi yana harbin ginin makarantar kana aka kuma ji wata malama tana ba dalibai umannin da su shiga ajujuwan su daga baya bidon ya nuna yadda Ramos ya shiga makarantar ya fada wani aji sannan aka yi ta jin tashin bindiga bidon hari layo ya nuna yadda ƴan sanda suka isa wurin mintuna kadan bayan shiga dan bindigar makarantar jinkirin da ake zargin jami'an tsaro sun yi na kai dauki cikin gaggawa wajen daƙile harin dan bindigar ya fusata iyaye da al'umar yankin garin Ivalde da aka kai harin
Kai da Muhammad Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To gwamnatin kasar Amurka ta bada sanarwar za ta tallafa wa kasar Ghana don sabunta tsarin shari'arta wanda ya hada da tsarin bin diddigin laifuka da sauran sauye-sauyen shari'a. Mai sharhi akan al'amuran shari'a Dr. Irbad Ibrahim ya yi karin haske cewa rashin duba maganar wasu jinsi masu laifi ko waɗanda aka yi wa laifi da adalci ka iya sa su fushi da hukuma da al'umma baki daya. Ga wakilin muryar Amurka Ridwan Abbas da karin bayani.
Dr. Irbad Ibrahim ya yi min bayani akan bukatar da ke akwai na zamanta tsarin shari'a din ba ga kasar Ghana kadai ba har ita kanta Amurkan.
A can Amurka har wa yau ita da kanta tana abin da ake kira criminal justice reform domin su kuma nasu matsalan da suke huskanta shine idan bakin fata ya aikata laifi za ka ga alkali ko alkaliya na saurin ba mai shi yawan shekaru mai shi je kwanta gidan jari sannan mai shi kuma fari ne za ka ga kaman jan kunnin bai da karfi aka kaman mun ga wanda ya taka wuyan George Floyd da aka kashe harbe-harben da farare suka yi ma wasu bakake da kan da dai wasu daga cikin Amurka da kansu suka yi kaman ba zata da hukunci kan da ya kamata ba so shi ta Amurkan da kanta tana da nata masaloli amma gyara zaman ka ba zagi bane domin a nan kasan Ghana kuma muna samun labari cewa talakan ya samu magana bai da bangon da zai dafa sa'annan kuma attajiri mai hannu da shuni ya laifi ba jan kunninsa sannan za ka ga matsaloli da yawa da ake huskanta kuma shi ne batun wanda suka je gidan yari amma sun fito wanda suka yi kuma za ka yi kaman reform da ya kamata a yi da rehabilitation a gidan yari ba yi ba so ana kiransu ex-convicts domin shi ya fito ka ga kaman iyalansa sun kisa community majtama e kuma ya kisa shi fada hannun miyagun mutane.
Dr. Irbad ya yi karin haske cewa rashin duban maganar wasu jinsin masu laifi ko waɗanda aka yi wa laifi da adalci na sa su kasance kumshi da hukuma da ma al'umma gabaki daya.
Ba kowane laifi kuma ya kamata alkali ya kai mutum sarka ba akwai community service noma ne shara ne da wani abu haka kan da dai jama'an da suka yi yawa a prison centers in Ghana nan za a yi kokari a rage domin ka duba Nsawam da sauran other prison centers an gina su da wani cewa sun karbi mutane wani adadi amma yanzu an dara an linka ma wannan shi ka ga curuta ga rashin walwala da sauransu shi ka ga mai shi ya fito ma ya yi hushi da society domin an maida kai shi kotu da kai shi sarka jan kunni ne ba wani dama ne ya yi sake zama mutumin kirki ba.
Maran Isa mai rago jami'i ne mai fashin baki ya kuwa nuna amannansa da wannan niyya ta Amurka da kasar Ghana.
Wannan zai taimaka ma kasar Ghana wurin inganta yanayi na tsaro da kuma dakile yunkurin bata gari na yan ta'adda da masu fashi da makami wurin ci gaba da gudanar da harkokin su ta yanda zai tabarbarar da lamuran tsaro a kasar Ghana. Kasar Ghana za ta ci amfanin wannan taimakon domin zamanantar da tsari na shari'a wurin inganta harkokin shari'a da kuma ganin cewa an tabbatar da adalci da inganta mulkin demokradiyya a cikin kasar Ghana.
Radwanullah Muktar Abbas, sashen Kausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Madalla, a gaidar Radwan Abbas zai aiko mana da wannan rahoton. Masu sauraro kada amanta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com, muryaramerica.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na arewa a yau.
Domin fare wada harbisi dayawan barna ba kariya
arewa a yau. Masu sauraro, barkamu da kasancewa shirin arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara kanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin za mu ci gaba da jin bayani daga mai martaba sarkin muri Alhaji Abbas Tafida kan ribar shukar ciyawa a arewa da hakan zai kai ga rage fitinar makiyaya da manoma. Daga nan za mu kawo irin nasarar da makarantar da Hajjia Bilkisu Sambo ke samu wajen koyar da ilimin karatu da rubutu tsakanin yara kanana masu gararan bakan tituna da ma almajirai.
Arewa zumun ta samu sai nishadi, sai sharhodiya, sai alfahari da yawan kwafe.
Farko ga mai martaba sarkin muri Alhaji Abbas Tafida.
So idan kaji an kira kalmar rigima, abinda zai fawo rigima ai karancin hankali ne tun da farko, ba rashin fili ko kankantansa ba. Filin Najeriya ya ishe mu gaba daya, duk bukatun mu su biya har mu kai abinci a kasan waje. Abinda yasa muke komawa baya da mai noman da mai kiwon duka suna aiki da jahilci ne. So aikin irin mu shine a kauda wannan jahilci. A fara da noma, in ka je nan Abuja na zo har nan Abuja na shuka masara, ina tsammanin buhu 80 a hekta daya. Wanda suke makoftaka da ni suna noma, banga wanda zai kai buhu 10 a hekta daya ba. So a gefe ina yin noma, ina yin shanu, duka na sani kuma na san kuskuren Najeriya inda ake ciki kenan. A yawancin duniya, duka a Asia in particular, a hekta daya na shinkafa ana samun buhu 80 zuwa 100, mu muna samun buhu 5 zuwa 25. Shi ma mai noma yadda yake amfani da kasa, jahilci ta takure shi. Shi ma mai kiwo da yake yawo da shanu, shi ma jahilci ta takure shi. To menene jahili kuma? Farkon jahili shine wauta, karshen jahilci shine mahaukaci. Mahaukata kuma suka hadu da wawaye, me za a yi banda fada? Don haka aikin mu ne, mu manya daga shugaban kasa zuwa iri na da sauran masu hankali, mu zauna mu tabbatar da daya dai an sami cikakken sani. Sanin menene? Sanin darajar kasan nan da muke noma a kai. Me kasan nan yake bukata? Yana bukatan abu uku. Da farko dai a hada kasan nan da ruwa, shine ban ruwa. Ya dawo hekta daya za a yi amfani da shi so biyu. Don haka filin da ake da shi ya karu. Sannan masu noma su sami iri mai kyau wanda zai ba su girbi mai kyau. Mu yi doka ba yadda za a yi mutum ya dauki hekta ya je yayi noma a China, hekta zai ba da 100 a nan, 100 a Najeriya, 10. To wannan noma na jahilci, barnansa da kiwo na jahilci duka daya. So babban maganan abinda yake kawo fitina da rigingimu da fada, an bar babban nauyin aiki mai nauyi a hannun jahilai. Waye kuma wanda ya bari? Shine cin amanan kasa na shugabanni. Don aikin shugabanni ne su tabbatar kowa ya sami sani, kowa kuma yayi abinda ya kamata. Ba wai manoma ne suke neman fada da masu kiwo
ko masu kiwo na neman fada da manoma ba, a'a, dukan su suna kuskure ne, illan wannan kuskure shi ya kai mai noma baya biyan bukatun sa, mai saniya baya biyan bukatun sa, kuma dukan su yawanci zaka samu ba wanda ya karatu, ba wanda ya iya lissafi, don haka abin da ya rage sai wannan ya dauki sanda, wannan ya dauki gatarin su, ita sare juna. Don haka abin da ke gaban Najeriya, birema a ce arewa, shine da farko mu tsaya mu tabbatar mai noma ya san ma'anar noma, ya san abin da zai yi kuma noman ta biya shi. Mai kiwo ya san ma'anar kiwo, ya san abin da zai yi kiwon nan ya biya shi. Yanzu inda da rana ne ko mun za ku yadda zan kai ku inda na shuka ciyawa. Ciyawan nan za a yanka so hudu a shekara. Kowani yanka za a sami buhu 400. Kowani buhu ana sai da shi 2000 mai saye kuma yana murna. Don haka a shekara ciyawan nan za ta bada buhu 1600. Abinda zaka kashe kai noman buhu naira 700. Abinda ake sai da shi 2000. Kowani buhu daya zaka yi riban 1300. Ka sami 1600 ba riban miliyan 2 ba. To in kai riban miliyan 2 nan, ai zaka dauka daga cikin kudin ka kara ban ruwa ka shuka masara kuma ka ci. Zan kuma iya kai ku inda na shuka masara. Na je seed service, ku bani approval, ai doka ya hana na sheto ku ka sani da dokan ku. Ba dokan da zambi. Na je Kamaru na dauko irin su kawai nazo ina shukawa. Hekta daya yana bani buhu 80. Da wannan buhu 80 a hekta daya a yanzu kudin masara 20,000. In na sami buhu 80 na sami miliyan 1,600 a hekta daya. Sannan ina noman hekta daya nan a 400. Ban yi riba so hudu ba. So da ciyawa da masara duka riban so hudu ne. Yaya aka yi kawo na kani na wana shi kuma zai shuka masara ya sami buhu 8, sannan buhu 8 din kuma burro zai cinye, me za a yi banda fada? So diga Ministry of Agriculture zuwa kan mu sarakuna, mu gaya wa kan mu gaskiya. Gaskiyan shine mahaukata biyu ba abinda za su yi illa fada, makafi biyu ba inda za su je illa su fada ran. So dole mu maida makaho mai ido, mu dawo mu maida mahaukata masu hankali.
Shirin Arewa a yau ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Hajjar Bilkisu Sambo ta kungiyar Minal Abauchi, shigo ki ci gaba da sheda mana yadda makarantar ki da ke tallafa wa yara kyauta ke gudana.
Cikin abun ba wai irin makarantar boko da ake koya ba, nafi wannan akan irin waɗannan koyar da yaki da jahilci kenan wanda aka san shi. So yanzu idan suka yi wata shida sai a mayar da su makaranta, kuma amma su ƴan mata kafin su fita za su koyi sana'a, za su koyi lissafi yanda za su ba wannan lissafi da aka ce 2 zuwa 3 ba, lissafin yanda idan kana da 10,000 yaya zaka mayar da shi a wata 6 kafin ka tafi ya dawo maka wani abu. Muka yi kungiyoyi a cikin su, kana koyar da su sana'an, kana koyar da su dabarun inganta rayuwa, yanda za su yi sana'a, yanda za su yi adashin gata, yanda in bayan sun yi adashin gata ne yanda za su dauke shi ya tallafa musu. So alhamdulillahi wannan abu wallahi, inda a ce misali a cikin makarantun mu za a samu a rinka adopting wannan karatu din, wallahi yana da inganci. A wata 6 yaro zai koyi rubutu, zai koyi karatu, wanda in yaron da ya shekara 6 yana primary bai iya ba, to ko za ka ga kenan wannan bangaren shi kanshi yana da inganci sosai da za a bada muhimmanci akai.
Shin wannan makarantar take a ina take? Tana Bauchi ne ko Gombe ko nan Abuja?
A'a, tana nan a Bauchi, kuma cikin ikon Allah na so in yi ta fadada fiye da yanda abun yake. To bukari ga ka san yanayin rayuwa a cikin Bauchi muke da shi, muna da shi a sai idan na samu waje sai ai clustering bangare uku kenan ko uku hudu haka. Idan misali muka samu kauye sai a kafa allo, in aka kafa allo dan yawanci haka muke kira kafa allo, gindin bishiya ne, gidan mai unguwa ne, dan dama in dai zamu shiga kauye muka shiga da izinin mai unguwa ne. So sai bamu gindin bishiyan su ko su bamu makaranta ko su bamu masallaci. So muna da shi a cikin yanki na cikin Bauchi daga yankin Turman da suka san wannan waje tana. Sai kuma muna da shi a cikin Ganjuwa. So a cikin sai kaga a cikin kauye muna da santocin daban-daban, muna da na Fulani, muna da waɗannan. Su a cikin na Fulani su ma sai mu fitar da na yara, mu fitar da na ƴan mata, na sai mu fitar da na iyayensu.
Shin kina da wato wasu mataimaka kenan da suke taya ki wajen koyar wannan ko kuma ke dai kike aikin ki?
A'a, gaskiya alhamdulillah na samu mutane da wanda muke suke jajircewa a cikin lamarin. Because yanzu da aka ga lokacin da muka fara, idan na je waje zan kafa sai in ce ni ba ma'aikaciyar gwamnati bace ba ni da aiki ba ina da kishi waye yake da kishi al'amarin da zamu sai mai unguwa yace ma a akwai wani ta danyin adult education ɗinta ta yi makaranta yake da jahilci a Kangarai a ko ta yi wani wannan sai a kira kina da ra'ayi ba ni da halin da zan wannan dinki amma ni ina son ki taimaka al'ummanki to da haka na samu na gina team wanda a yanzu idan team din ma muka samu yanzu akwai team da zan iya ce maka community da ke wannan wajen kan duk sun koma makaranta so sai kasance yanzu facilitators din da nake da su masu koyarwa a wannan wajen ba ma yin su anan sai dai kawai idan mun zamu bude center ko kuma mun samu rauni a wani waje sai mu dibe su sai su tafi kuma na samu wani dama hakan kan gayyato masu ilimi irin wannan su ba su training because abun shine wanda ya gama secondary yawancin da su nake hidima wanda suka gama secondary suna zaune ba su da yanda za su yi ba su da aikin yi amma suna da ra'ayin abun sai kaga sun shiga wani zai ce mu je dai kawai mu gani amma kuma by the time ya shiga wallahi sai kaga ra'ayin abun ya zo ya kafu so yanzu zan iya ce maka mata da muke da su karkashin wannan abun domin abin da muka gane ba zallan ilimin bane kaga kamar da na maka maganar dabarun inganta rayuwar nan zaka koyar da mutum alamomin dabarun inganta rayuwa guda 10
Ba sauraro har ila yau nan zamu dakatar da shirin wannan mako a biyu makon gobe dan jin sabon shirin
a madadin muryar Amurka ni Nasura da Maili Kaya da na shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum
to sala kai sai fa ku himmatu dan ku jara kasar
to akai da Nasura Adamu Alhikaya yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta email
Sakonmu na farko ya fito daga Safiyani Gumel Zangon Daura yace kalaman da shugaba Buhari yake cewa ya matsi mulkin sai tsari hakan bai zo wa ƴan Najeriya da mamaki ba ganin yadda ya gaza a shugabancinsa na kusan shekaru 8 fatanmu Allah ya ba mu shugaban da kar mu ce gwanda mulke shugaba Buhari da na sabon shugaban Najeriya sai sakon hadin gwiwa daga Amina Adamu Malam Maduri da Umar Babanya ya sabon gida da Comrade Hamza Sule tankarkar a har jigawa suka ce hakika har yanzu al'ummar karkara da dama ba su samu damar mallakar wannan kati na zabe ba sakamakon nisa dake tsakanin su da ofishin hukumar zabe na kananan hukumomi dan haka ya kamata a wannan dan lokacin da ya rage ya kamata a samar da na'urorin yin wannan rijista a mazabu da rumfunan zabe domin bawa dukkanin al'ummar kasa damar mallakar katin zabe daga karshe muke addu'ar Allah ya ba mu shugabanni na gari masu kishi kasa da ƴan kasa ba masu kishin aljihunsu da na ƴan uwansu ba sakon Sani Muhammad Chindo Angokarofi a jihar Bauchi yace ku bani dama in kira ga hukumar samar da ruwan sha ta jihar Bauchi da ta yi wa Allah ta sanya pipe din ruwa da aka cire a Angokarofi ma daki da zimmar za a yi gyara ganin yadda aka dauki dogon lokaci ba tare da an kawo ruwan famfo a unguwar ba hakan ya sanya al'ummar mazauna unguwar cikin tashin hankali na rashin ruwan famfo fatan wannan kira nawa zai kai ga kulluwan da ya dace amin sakonmu na karshe ya fito daga kawu mai ruwa Baduga da Comrade Adamu Abubakar Baduga suka ce maganar da shugaba Buhari ya cewa ya matsu ya ga ya bar mulkin Najeriya ba shine ya kamata ya ce ya matsu ba al'ummar Najeriya ne ya kamata su faɗi hakan daga karshe muna kiran Allah ya kawo mana zaman lafiya amin to mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku
To madalla an gaishe ki Zahra Ufage yanzu kuma sai labarai a takaice
Jami'ai daga Russia, Ukraine, Turkiya da Majalisar Dinkin Duniya na shirin yin wata ganawa a yau Laraba a Istanbul babban birnin kasar Turkiya Wannan ganawa za ta mai da hankali ne wajen ganin an maido da safara hatsin alkama daga tashoshin jiragen ruwa da ke Bahar al-Aswad. Mamai da Rasha ta yi wa Ukraine ta haifar da tsaiko a tashoshin jiragen ruwan kasar ta Ukraine. Lamarin da ya sa farashin hatsi, man girki, man fetur da takin zamani suka cilla sama. Shugaban Amurka Joe Biden ya isa Isra'ila a yau Laraba a wata ziyarar aiki da ya fara a yankin gabas tsakiya. Ana sa ran shugaba Biden zai yada zango a gabar yamma da kogin Jordan da Saudi Arabia. Yayin ziyara ana fatan shugaban na Amurka zai nemi ganin ana kara damawa da Isra'ila a yankin. ya kuma yi kira ga kasashen yankin Gulf da su ƙara hako man fetur don a magance matsalar karancin sa da ake fuskanta a kasuwar duniya. Tattalin arzikin kasar Sri Lanka da rikicin siyasar kasar sun ƙara rincabewa yayin da a yau Laraba aka ci gaba da kairuwar rana tsakanin masu zanga-zanga da jami'an tsaron kasar.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu a shirin mu na dare, wato 9 da rabi agogon Najeriya da Niger, wanda ya daidai da karfe 8 da rabi agogon Ghana, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo wanda ya tiya ni gabatar da shirin, sai Julie Lagos Gershon wadda ta bada umarni, da injiniyan mu ne ni ce taku Binta Suleiman Yaro, dake muku fatan alheri ma assalamu, amma kada ku yi nisa domin shirin mu da gobe na tafi.